الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين شرين دبيوغا رمضان Hijira ta 1445 ya dace da 1 ga watan 4 shekara ta 2024 muna cikin suratu Zumar kuma za mu ci gaba daga aya ta 9 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan fa'idar tsayuwan dare tsayuwan dare tana da fa'ida Allah ka samu dace da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
amanu wa qalitu nala al-layli sa'ida wa qaiman yahzaru la'adirata wa yarzu rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal-ladhina la ya'lamuna
Suratu Zumar sura ce da take karantar da Ikhlasi aiki na farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu a wannan sura shine ibadan dare Allah yake tambaya amman huwa qanitun ana al-layli shin mutumin da ya kasance mai tsayuwa qanitun qa'imun wato abidun qa'i'un mutumin da yake ma Allah biyayya mutumin da yake bautan Allah a cikin dare shi yasa Allah yace ana al-layli sa'o'in dare mutumin da zai tashi a cikin dare ya zamanto yana tawali'u ga Allah yana bautan sa sajidan wa qa'ima yana sujuda yana miƙewa saboda haka yasa duk ibadar da zaka yi a cikin dare babu ibadar da ta kai sallah kowace ibada zaka yi da wanda ya zauna yana tilawar alqur'ani wanda ya zauna yana zikirin Allah da wanda ya zauna yana salati ga manzon Allah babu wanda ya kai mutumin da yake nafila saboda waɗannan ayoyi ba ma shi ba ma ita kadai bace ayoyin suna da yawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada su ne gaba daya a cikin sallah da zikirin sa da istighfarin sa da tilawar sa duk da sallar sa a hada suke saboda ka annabi baya ware wanda dare da zai zauna yana tilawa kadai to Allah yana tambaya mutumin da zai ibada a sa'o'in dare shine qanitun bi ma'ana abidul lillah sajidan wa qa'iman yana sujuda yana miƙewa yahzarul akhirata yana hattara game da lahira yana hattara game da haduwansa da Allah a kiyama wayarju rahmat rabbih kuma yana fatan ya dace da rahmar Allah mahaliccinsa Allah ya yi tambaya bai karasa tambayan ba sai ya bar magana saboda mai hankali zai gane. In ka dubi ƙarshen ayar yace inna ma yatazakkaru ulul albabi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ai ƙarshen maganan kamal la yaf'alu zalika shine ƙarshen magana. Allah yana cewa mutumin da zai tashi a sa'o'in dare yana sallah kuma sai Allah ya mana togiya manufassa manufassa tsoron lahira da fatan ya dace da rahamar Allah. To shin wannan mutumin yana kama da wanda baya haka? Nafallahu taswiya bainahum, Allah ya kore ba zai taba zama daidai da wani ba. To wannan yasa akasarin malaman sunna a tarihin musulunci suke cewa munafiki ba zai iya dage maqiyamul layl ba. Don mutumin da yake da munafinci yana iya yi yau amma ba zai iya dagewa ba. Duk wanda kaga ya dage ma sallah cikin dare to yana da ikhlasi. Shi yasa Allah ya ce wanda yake haka yana kama da wanda baya yi. Idan a ce akwai wanda yake haka mutumin banza da Allah bai tambaya ba, kaga da yake tambaya yana nuna maka cewar babu wanda zai yi haka sai wanda ya san Allah, sai wanda ya san Allah. Domin wanda ya san Allah shi yake tsoron Allah, wanda ya san Allah shi yake tsoron Allah. Mai tsoron Allah shi zai tashi a dare yana ibada. Ai ka ji maganar da Allah ya faɗa, yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih, saboda ya san Allah ne yana tsoron kar a tashi a lahira makomarsa ta zama wuta, yana fatan Allah ya bashi rahamarsa. Kaga wanda ya san Allah shi yake iya tashi a cikin dare yayi ibada. Saboda haka sai malamai suka ce wannan ita ce mafi girma abin da ke iya horon zuciyarka akan ikhlasi. Shi yasa Allah ya kawo shi a cikin suratu Zumar inda ake magana akan ikhlasi. Dan akwai mutane da yawa da ke cewa ya za a yi in samu mai ikhlasi, ya za a yi in gane ina da ikhlasi? Idan kana sallar dare za ka gane, kana ibada cikin dare, indai kana yi babu fashi to insha Allahu ka tsira. Shi yasa Allah ya yi tambaya a ƙarshen magana, qul hal yastawil ladina ya'lamuna, shin waɗanda suka san Allah suna zama daidai? Wal ladina la ya'lamuna, da waɗanda ba su san Allah ba? To shine sai Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albabi, masu hankali kai suke tuna wannan. Allah ka sa muna cikin su. Saboda haka ya zama ibadar dare, tsayuwan dare, ka tashi cikin dare ka yi ibada, kuma ko da raka'a ɗaya ce za ka yi ka koma ka kwanta, wallahi tana da albarka. Domin alama ce da take nuna ba ka tare da munafinci. Wannan malaman farko da yawa sun faɗa sun ce munafiki bai iya tirje maqiyamul layl. Za ka gani a littafin da ake kira sifatun nifaq yana shafin 180, Allah ya saka mana wasu alamomi da suke nuna cewar muna da tsarkin zuciya ko ba mu da shi, domin shi ne ikhlasi. To ba ma nan ba, ai akwai abubuwa guda bakwai. Na ɗaya, wannan ibada ta dare da mutum yake tashi ya yi sallah alama ce da take nuna imaninka, ba ma kana da imani ba, yana nuna imaninka ya cika, yana nuna kamalar imani. Saboda haka yasa ibada cikin dare falalar da take da shi wallahi ya wuce tunanin dan adam. Duk mutumin da zai tashi a cikin dare ibada, alladina yaqumuna billayl, to akwai alamar suna da kamalar imani. Me dalili? Lisuhulatil ikhlasi, ai shi yasa Allah yake son mu yi, saboda ita ibada cikin dare, ai kaga ba mai ganin ka ko? Idan da rana ne a masallaci kana gyara muryan kana kira'a don na baya su ji, kana da daɗin murya ko kana da ƙarfin hadda, in ka tashi a dare wa zai ke jin ka? Sai Allah. In dai za ka yi a cikin dare, to akwai alamar kamalar imani ga ɗan adam. Abinda yasa in ka dawo suratul sajda, suratul sajda aya ta 16, Allah ya ce innama yu'minu bi ayatina allazina idza dhukiru biha kharru sujjadan وصبه بحمد ربهم وهم لا يستكبرون بيساي هكا بس يجي مي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كد ودنن ايوي غدا بيو الله يجي انما يؤمن باياتنا ودن دو سكاي ايماني دا ايويين مو كوي كاكا كينن idan sunanka bai cikin nan to ka fita Allah ya jera alamomi waɗanda ke nuna mutun ya samu imani Allah da kansa ya bada shaidar imanin innama yu'minu bi ayatina na daya alladina idza dhukiru biha waɗanda in an musu wa'azi da alqur'ani kharru sujjadan suna faduwa su yi sujuda wasabbahu bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga Allah wa hum la yastakbiruna ba su girman kai idan kaga kana daukar wa'azi to alamar ka samu imani nan ma bai tsaya ba sai Allah ya ce tatajafa junubuhum anal madaji jikunansu na nisantar makwanci jikunansu suna nisantar makwanci me suke yi a cikin dare yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ka hada da wannan aya da muka karanta yahzarul akhira wa yarju rahmata rabbih kaga sifa guda ce sai Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abinda muka azurta su suna bayarwa to sai Allah ya ci gaba da cewar tunda mutun ya tashi a cikin dare ya boye ibada to sakayyar irin wanda Allah zai marke na fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun babu wani rai wanda ya san abinda Allah ya boye wa mutun saboda me ya boye ibadarsa idan ka boye ibadarka sai Allah ya boye maka aljannar da zai baka wannan aljannar da Allah zai baka Allah yake babu ido da ya taba gani saboda haka ake cewa babu halittar Allah da ta taba ganin aljannar mai ikhlasi babu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun Allah yake me jaza'an bima kanu ya'malu sakamakon abinda suka aikata saboda akwai ikhlasi ka tashi cikin dare ba mai ganin ka kabauta ma Allah tunda babu wanda yake ganin ka sai Allah ya ce to zan baka aljannar da babu ido da ya taba gani kaga wannan ke gwada maka ikhlasi yana da falala to a can gaba sai Allah ya ce afaman kana mu'minan kaman kana fasika Allah ya ce la yastawun ba sa zama daidai ka kwatanta da wannan ayan kuma qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab ashe kaga duk sifa daya ce kaga a can suratul sajda Allah ya tabbatar da imani ga mutumin da yake tashi a cikin dare yayin ibada indai musulmi ne saboda kan mutum ya boye aikin sa fa akhfa Allahu sawabahum sai Allah ya boye ladan da zai ba irin su wanda mun karanta a tafsirin suratul sajda hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cike yake cewa qala Allahu a'adattu li ibadiy as-salihin a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar Allah madaukaki yace nayi wa bayina na kwarai tanadi tattali na sakayya ita wannan sakayyar ma la aynu ra'at ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at wani kunne bai taba jin hakikanin ni'imar da ke ciki ba wala khatara ala qalbi bashar sannan hakikanin suran ni'imar da ke cikin wannan aljannan tunanin ma bai taba shiga zuciyar dan adam ba sai da annabi ya faɗa sai ya karanta wannan aya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun hadisin yana sahih al-bukhari musamman al-imam bukhari ya fassara ita wannan aya ta suratul sajda sai ya kawo hadisi na 3244 hadisin yana sahihu muslim fi kitab al-jannati wa sifati na'imiha wa ahliha hadisi na 2824 kuma ya dace da hadisin mu'az ibn jabal mu'az dan jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ala adulluka ala abwabil khair ko kana so in nuna maka kofofin alkhairi Mu'az yace ina so ya rasulullah sai annabi yace as-sawmu junna shi azumi garkuwa ne Allah ya sa ya mana garkuwa daga wuta wasadaqatu tudfi'u al-khati'a sadaka kuma tana bishe zunubi duk sa'in da kake sadaka Allah yana goge zunubinka annabi ya ce kama yudfi'u al-ma'u an-nara kamar yanda ruwa yake kashe wuta to sai a ƙarshe annabi ya ce wasalatu ar-rajuli fi jawfi al-layli mutun ya tashi a cikin dare yayi sallah nan ma da annabi ya ga mu'azu sai da ya karanta wannan aya ta suratu sajida aya ta 16 ta tajafa junubuhum anil mabaji so kaga ga hadisin abu huraira kuma ga hadisin mu'azu ibn jabal shi ma hadisin mu'azu ibn jabal ya inganta yana sahihu tirmizi hadisi na 2110 da kuma sahihu ibn majah hadisi na 3209 kaga kenan yana daga cikin abin da ke sa ka samu aljanna da sauri ka dinga ibada a cikin dare to abu da biyu Allah da kansa ya tabbatar mutumin da zai tashi a cikin dare yayi ibada bawan mai rahama ne wato idan Allah ya kira ka da kalmar bawa to babu shakka munafinci ya rabu da kai munafinci ya rabu da kai wannan ya zo suratul furqan inda Allah madaukake yake bayanin suwaye bayin mai rahama wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama dumi Allah yace a gaba wallazina yabituna li rabbihim wadanda suke kwana don Allah duk inda Allah yake magana masu ibada cikin dare ba za ka ga ya kawo karamin lokaci ba kwana yabituna suna kwana so kaga ba wai za ka yi sallar dawa ɗaya biyu Allah yana magana akan mutumin da yake daukan mafi yawan sa'o'in dare ayin ka dubi ayar da muka karanta a nan amman huwa qanitun ana al-layli sa'o'in dare kaga baya nuna cewar minti 10 minti 5 ana son ka dade kana yi Allah ya ce suna kwana sujjadan wa qiyama suna sujuda suna miƙewa mai Allah ya ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama kai tsaye ma abu na uku kai tsaye in ka dubi suratul zariyati Allah ya tabbatar duk mai yin sallah cikin dare yana da ikhlasi wannan kai tsaye Allah ya faɗa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika musini menene musini masu ikhlasi sun kasance kafin aje lahira sun yi ikhlasi to zaka ce me ake nufi da muhsinin sai Allah ya fassara kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kadan ne sa'o'in dare da suke yin bacci to kaga Allah ya tabbatar da ikhlasi ya tabbatar da kyautata ibada ga mutumin da zai tashi a cikin dare yana ibada kuma in ka dubi yanda Allah yake yaba musu din duk inda Allah ya ba ma qiyamul layli yama qiyamul layli wani bayani a cikin alqur'ani zaka ga Allah yana nuna an dade ana yi kaga nan ma a fili Allah yace qalilan minal layli ma yahjauna sa'o'in dare kadan ne suke barci kadan mafi yawa suna me suna sallah wannan na uku kenan dan hudu saboda darajar tsayuwar dare dan ya nuna maka ita ce ibadar da take wanke zuciya ita ce ibadar da Allah ya shar'anta ta ga Annabi Muhammad da sahabbansa na farko domin babu abin da yake horon zuciya zuciya ta samu ikhlasi kamar ibada cikin dare to da ka lokacin da Allah ya aika Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka bashi manzanci abu na farko da Allah ya masa umarni kenan ai ka duba suratul muzammil ma ya ayyuhal muzammil qumil layla sai ya ce me illa qalila kaga nan ma ba a ce ka dan yi sallah minti 30 kai bacci a qumil layla kullahu kai tsayuwan dare gaba dayansa Allah ya ce illa qalila sai dan kadan ne kai zaka yi bacci to sai Allah ya bayyana dan kadan din nisfahu rabin daren babu laifi kai bacci to amma sai Allah yana ta ragewa kuma ana karawa awin usmin hu qalilan ko ka dada dan ragewa na baccin na ibadar da yafi yawa auzid alaihi ka dada ƙara ragewan da yi kaga ana cewa wato sa'o'in daren na ibada su fi yawa sannan a sallar warattilil qur'ana tartila in ka dawo suratul isra'i inda Allah madaukake yake ce ma annabi wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in dare yayi to ka hana idanunka bacci kai ta nafila shine at-tahajjud fatahajjat bihi nafila ka hana idanunka bacci kana tsaye da nafila a cikin dare me yasa aka ce kai saboda ana fatan zaka samu wani babban mukami a ranar tashin kiyama me yake nuna maka kana da bukata wajen Allah a duniya ka tashi ka kama kiyamul lail Allah ke gaya ma annabi in dare yayi ka hana idanunka bacci kana nafila me yasa saboda Allah ya ce asa an yab asaka rabbuka maqaman mahmuda akwai fatar Allah zai tada kai a lahira ka samu wani mukami na yabo wanda duk duniya kowa sai ya yaba ma annabi Muhammad har kafiri wallahi duk duniya duk dan adam da yake filin hisabi sai ya ce kai waye wannan sai Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam saboda darajar da Allah ya bashi ya akai ya same ta Allah ya ce qiyamul layli to amma misali kana da bukata ka je wurin malami yin addu'a ka je ka kama baccinka ai shin me kake yi ai mutumin da ke da bukata ko bacci ya kare in ka dawo suratul insani aya ta 26 Allah ya ce wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila kaga nan ma ba ce kadan ba in ka dawo inda Allah subhanahu wataala yake anan suratul muzammil yana cewa don a lokacin da Allah ya shar'anta ibada da Allah ya ba mu annabi Muhammad manzanci to annabi mutane suna musulunta babban horo da Allah ya mazzukatan sahabbai shine su samu ikhlasi ya za a yi su samu ikhlasi sai Allah ya ce ma annabi da kai da su ku yi ta sallah saboda haka in ka dubi karshen sura inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli Allah ya sani ya kai Muhammad kana tsayawa nafila kusan kashi biyu cikin uku na dare kashi biyu cikin uku na dare wa nisfahu kakan tsaya rabin dare wa sulusahu kakan tsaya kashi ɗaya cikin uku ba kai kadai ba wa ta'ifatun min alladhina ma'aka da tarin jama'an da suke tare da kai Allah ya sani saboda kai sa sai Allah ya wanke zukatan sahabban manzon Allah babu maganar munafinci duk inda ake maganar munafiki ba a kawo almuhajir almuhajiruna sune sahun farko na masu ikhlasi a duniya sannan al-ansar wadannan ba a samu munafikai a cikin su duk inda kaji Allah ya yabon almuhajir da al-ansar to ba a samu munafiki me dalili saboda horo da Allah ya yi ma zukatansu to saboda ka Allah ya mana ishara game da albarkan da yake tare da qiyamul layli ga mutumin da yake fatan ya samu tsarkakan zuciya na biyar idan ka dubi hadisan annabi Muhammad zaka ga ta inda manzon Allah yake kwadaitar da mu game da qiyamul layli game da tashi mu yi ibada a cikin dare annabi ya kwadaitar wanda hadisan suna da dimbin yawa saboda ka yasa akwai litafai ma da malamai suka rubuta akan qiyamul layl litafai tun daga zamanin farko kamar Muhammad bin Nasir al-Marwazi wanda ya fara rubutawa wanda ya dare shekara 1200 da mutuwa yau shi ya fara rubuta litafi akan albarkan qiyamul layl da qiyamul ramadan saboda duk ababi guda suke daga cikin hadisan manzon Allah akwai riwayan Abu Huraira da manzon Allah yake cewa afdalus salati ba'da al-fariida salatul layl manzon Allah yake bayan sallar farilla babu wata sallah da ta kai ka tashi a dare kai nafila babu me yake nuna maka yana nuna maka cewa nafilar dare albarkanta ya fi nafila ratiba, ya fi nafilar da kake kafin azhar da bayan azhar, kafin asar, bayan maghrib, bayan isha'i, kafin asuba, waɗannan su ake kira ar-rawatib. To duk waɗannan darajar su a wajen Allah bai kai ka tashi a dare kai nafila ba, bai kai ba. Wannan babu shakka, saboda kai tsaye maganar manzon Allah ce, kuma hadisin ya inganta, yana sahihu Muslim, babu fadli saumil muharram. Shi ne hadisi na 1163. Al-Imamu Nawawi da yake sharhi ga wannan hadisi yace fihi dalilun limattafaqa al-ulama alai, saboda ka duk malaman sunna sun yi ittifaki, anna tatawwu' al-layli, ka tashi a cikin dare kai nafila, afdalu min tatawwu'in nahari, yafi ka tashi kai nafilu da rana, komai yawan rakawoyi da zaka yi da rana ladarka ba zai kai mutumin da yayi nafilu a cikin dare ba. To wannan ita ce hujjar Abu Ishaq al-Marwazi, wanda ya rubuta littafin da muke magana akai. A cikin littafin yana cewa inna salatal layli afdalu min as-sunanir ratiba, ka tashi a cikin dare kai sallah yafi duka sunnoni na ratibai, yafi su. To sannan daga cikin hadisan akwai hadisin Abu Umamah al-Bahili, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai, alaikum bi qiyamil layl, ku yi riko da ibadar dare. Sai manzon Allah ya ce, fa innahu da abu salihin qablakum, domin ibadar dare ita ce abin tirjewa na mutanen farko da suka gabata, wato al'adar su ce. Shi yasa Annabi ya ce da abu salihin yana nufin al'adatu, sun lizinci sallan dare babu fashi. Manzon Allah ya ce mutanen kwarai da suka gabata wannan halin su ne. Kaga ya nuna cewar ko a yanzu in dai mutumin kwarai ne, to baya wasa da qiyamul layl. Shi yasa manzon Allah yake kwadaitarwa akai, yana cewa alaikum bi qiyamul layl. Annabi ya ce wa huwa qurbatun ila rabbikum, duk sa'ilin da kuke yin nafila yana dada matsawa da ku kusa da Allah mahaliccinku. Duk sa'ilin da kuke yin nafila, magfaratun lisayyi'ati, yana goge muku laifuka koda ba ku roki Allah gafara ba. Wa manha'atun lil ismi, sannan kuma duk sa'ilin da kake tashi cikin dare kai nafila, to aikin zunubi yana dada nisantarka. Saboda haka idan aka ce akwai wani zunubin da ka kasa tuba, kayi abin ya gagara, ka daina ma addu'a, ka kama qiyamul layl ka gani, ba za ma ka iya zunubin ba. Allah zai sa ka tuba kyamar hanyar zunubin ma za ka yi. Shi yasa manzon Allah ya ce manhatul lil ismi, duk mutumin da zai tashi yana ibadar dare, to wannan ibada tana hana shi aikin zunubi. Hadisin yana sunan Tirmidhi, al-Mustadrak al-Imam al-Hakim, da littafin al-Imam al-Baihaqi, Shu'ab al-Iman. Isnadin hadisin yana da kyau, yana Irwa'ul Galil, hadisin 452. So kaga anan Annabi ya tabbatar mana ibadar dare wato ɗabi'a ce ta mutumin ƙwarai. Haka manzon Allah ya faɗa da kansa, da abu salihina, al'ada ce ta mutanen ƙwarai. Saboda haka duk mutumin ƙwarai ba yadda za a yi a samu baya nafila cikin dare, ko da raka'a ɗaya ba zai yi ba. To abu na shida, ya tabbata cewar nafilar dare tana cikin mafi girman abin da ke sa a ɗaga darajarka a duniya. Kar ka ɗauka sai an je lahira, daga duniya Allah yana ɗaga darajarka in kana sallar dare. Wannan ya zo ta hadisin manzon Allah, yana hadisin Abdullahi bin Umar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma darajatu, abubuwan da suke sa mutum ya samu kyakkyawan ɗaukaka a duniya. Idan kana son ka samu ɗaukaka, to ka yi riko da ɗaya, ita'amu ta'ami, ciyar da abinci, kar ka yi wasa da sadaka, ka riƙa haɗa mutane kana ciyar da su. To da ka ciyar da su, sai ka ja maka promotion a office. Don Annabi ya ce wa amma darajatu, abinda ke ɗaga darajar ɗan adam, na ɗaya ciyar da abinci, na biyu ifsha'u salami, duk wanda ka haɗu da musulmi, assalamu alaikum, kar ka yi wasa da kalmar assalam duk inda ka ga musulmi ka ringa yin sallama wallahi in kana sallama Allah yana daga darajarka na uku salatun bil-laili wan nasu niyam manzo Allah ya ce abu uku ne in dai kana son daukakan daraja a duniya ka ciyar da abinci ka yawaita ya da sallama sannan kuma ka ringa sallah a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci abinda yasa annabi ya ce a lokacin da mutane suke barci saboda sallar da ake so kai ita ma tana da lokaci karshen dare ne karshen dare lokaci ne da bacci yake da dadi ga mutane kai kuma sai ka tashi ka kama ibada wannan hadisin shi ma isnadin sa yana da kyau yana sahihu targhib hadisin 356 kuma Anas bin Malik shi ma ya rawaito hadisi mai kamar haka yana sahihu targhib a jere malamin ya kawo su shine hadisin 453 to akwai hadisin Sahal bin Sa'd lokacin da mala'ika Jibril ya zo ga manzon Allah akwai ranar da mala'ika Jibril ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad manzon Allah ya ce na'am labbaika sai ya ce sharaful mu'min ko ka san darajar mu'mini a duniya darajar mu'mini a duniya qiyamul layli shine tashi ayi nafila a cikin dare inji mala'ika Jibril imma kana tsammanin zaka samu ta martaba to sai ka tashi ka kama sallah darajar mu'mini ita ce ya tashi a cikin dare yayi sallah wa izzuhu istighna'uhu 'anil nasi abinda ke ba da dan adam buwaya abinda yake ba wa mutum buwaya shine ya kame kansa daga kwadayi to zai samu buwaya me ake nufi da buwaya zaka ga kowa yana ragan masa domin abinda Bahaushe faɗa yace inda kwadayi da wulakanci in baka nemi abin hannun mutum ba to shi kuma sai ka zama abin tsoro gurin shi yana ganin ka da talauci amma baka taba cewa da Allah a taimake ni ba da ka faɗa sai ya rena ka amma in baka faɗa ba sai ka zama abin tsoro sai kaga yana matsowa yana so ya san kai wani irin ma mutum ne baka roko to abinda mala'ika Jibril ya faɗa kenan buwaya in dai dan adam yana son buwaya to ya nuna wadatuwarsa ga mutane kar ka yadda ka zama mai kwadayi in kana kwadayi to maganar buwaya babu kana iya samun daukaka amma babu buwaya buwaya shine abinda ake nufi da kwarjini kaga mutane na dari-dari da al'amarinka ana girmama ka ana mutunta ka wannan shine al'izza to kaga wannan wasiya ta mala'ika Jibril ita ma tana da muhimmanci gare mu darajar mu'mini shine tashi a cikin dare yayi ibada in ka hada da hadisin Abu Umama Talbahili da kuma hadisin Anas wanda manzon Allah yake cewa abinda ke daga darajar mutum a duniya shine qiyamul layl nan kuma yace sharaful mu'min ashe kaga ya nuna duk wata daukaka da kake nema a duniya to ya kamata ka dage mu qiyamul layl kana son matsayi na gwamnati a matsayi na mulki duk wani abin da ka sa shi a gaba ko da kasuwanci ne da wani abu na abin da ke samar da daraja to babu kamar al-ikhlas shine qiyamul layl don qiyamul layl shike bada ikhlasi ga dan adam wannan na shida kenan na bakwai alahira kaga nan duniya darajarka ta ta'allaka da qiyamul layl martabarka ta ta'allaka da qiyamul layl a duniya a lahira fa in kana son ana zuwa lahira ka wuce aljanna to ka kama ibadan dare wannan yana daga cikin abin da ma ya fi shahara saboda hadisin Abdullah ibn Salam wani malamin Yahud da ya musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake bada labari shine malamin Yahudawa na farko da ya karba addinin musulunci a garin Madina Allah ya saukar da ayoyin Alkur'ani masu yawa akan shi Allah ya kara masa yarda Abdullah ibn Salam yace lamma qadima an-nabiyyu al-madinata ranar da aka ce annabi ya iso Madina labari ya shigo gari in fajalan nasu qibalahu sai mutane suna tururuwa ta nahiyar da aka ce manzon Allah zai shigo saboda kowa yana son ya ga manzon Allah saboda haka mutanen Madina sun fita waqila sai cewa ake qad qadima rasulullah sai wannan kalmar ita ce kake ji a garin Madina, manzon Allah ya iso, manzon Allah ya iso. Abdullahi ibn Salam sai da ya faɗa salasan sau uku, wato yana nuna duk inda ka gani a garin Madina mutane ke tururuwa. Yace to da nima faji'tu fi nasi li anzura, nima sai na bi mutane don in yi kallo. Tunda ana cewa ga annabi ya zo, ga annabi ya zo, kuma babban malami ne a Yahudawa, Yahudawan garin Madina. Yace ni ma na je, bari in je in ga annabin da ake faɗa. Yace falamma tabayyantu wajhahu, a lokacin da naga fuskarsa, yace wallahi da ganin fuskar manzon Allah, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kazzabin, na san fuskar annabi ba ta makaryaci bace. Kaga malami ne, dama yana da ilimi a Yahudanci. Yace ina kallon fuskar manzon Allah, wallahi da ganin fuskar na san wannan ba ta makaryaci bace. Yace fa kana awwalu shay'in samituhu takallama bi, in bude kunnuwana ina so in ji me zai fara fada a garin Madina. Sai manzon Allah yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. Kaga maganar manzon Allah ta ilimi, bai ce ya ku mu'minai ba, ya ku mutane. Kaga yana nuna cewar tawagar da ta zo taransa ba zallan musulmai ba ne. Manzon Allah ya gane akwai kafirai ma, saboda haka yasa bai ce ya ayyuhan muslimuna ba, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, afshu salama, ku yaɗa sallama, wa at'imu ta'ama, ku ciyar da abinci, wasilul arhama, ku sada zumunci, wasallu billaili wannasu niyamun, ku rika sallah a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci. Sai ya ce tadkhulul jannata bisalamin, za ku shiga aljanna a cikin sauki. Wannan ita ce kalmar manzon Allah, kuma yana daga cikin abin da ya sa wannan malamin Yahudu ya musulunta, yana daga cikin abin da ya sa ya musulunta. Don annabi yana shigowa da ya je masauki, sai ya bi shi ya ƙara yin tambayoyi ga manzon Allah, da annabi ya bashi amsa, shi ke ne fita kalmar shahada. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 569, sannan kuma yana sahihu ibni maja, hadisin 2649. Waɗannan dalilai guda bakwai kawai, wanda wallahi idan za ka ƙirga dalilai waɗanda suke nuna albarkan ƙiyamul layli, dalilan suna da yawa tunda halitta fa an rubuta, amma waɗannan suke nuna maka dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ƙiyamul layl. Me yasa Allah ya kawo maganar ibadar dare a nan? Saboda Allah ya kwadaitar da mu abinda za mu yi wanda zai gyara mana ikhlasi. Shi yasa Allah ya fara kawo ƙiyamul layl. Idan kana son ka samu tsarkakan zuciya, to ka kula da sallar dare. Duk wanda ya kula da sallar dare, Allah ba zai tauye masa ladan sa. Me yace a gaba?
Qul ya ibadallahi فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Bayan Allah ya faɗaitar da mu game da ƙiyamul layl, wanda shi ke sa zukatanmu su samu tsarkaka, Allah ka samu samu. To sai Allah ya ce, ƙul, ka gaya musu, ya ibadil ladina amanu, ya ku bayina waɗanda suka yi imani, ittaqu rabbakum, ku kiyaye Allah mahaliccinku, ku kiyaye shi. Lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, duk waɗanda suka kyautata daga nan duniyan ma za su samu kyakkyawan sakamako. Kaga kenan, idan kai mai kyau daga duniya ma Allah zai baka mai kyau kafin aje lahira. Kuma duk wanda ya mai kyau, to shi ke nuna makomarsa a lahira. Lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, waɗanda suka yi mai kyau a wannan duniya su samu mai kyau a lahira. Wa ardullahi wasi'a, kuma ba daidai bane ka ce ai garinmu an hana ni riko da gaskiya, babu hali in bi sunnar manzon Allah. Allah ya ce ai ƙasar Allah tana da faɗi. Idan nan an hana ka riko da addini, ka tashi ka koma can. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum, ku sani fa Allah yana cikawa masu haƙuri ladansu bi gairi hisabin, ba tare da lissafi ba. Wato Allah yana kwadaitar da mu duk abin da za mu yi don neman yardansa, ko da za mu cutu. Misali, kai ne kana gari wanda dama a garin aka haife ka nan ka tashi abokai dangi da yan uwa gaba daya kasuwancin kama a gurin yake amma sai zama garin ko garin banza ne garin ba su san addini ba yanda za a yi kai riko da sunan manzon Allah ko da ɗaya ne to idan ka kaura ka bar wannan garin kaga zaka cutu shine Allah yake ce mana ka kaura din ka koma wani gurin da zaka bauta ma Allah to sannan hakuri da zaka yi na kauran Allah yake gaya mana ladan sa me ladan mai hakuri Allah yake ai duk duniya babu wanda ake bashi lada babu awu sai mai hakuri kaga wanda zace ai kai aiki bari a baka lada 10 lada 100 lada 500 shi mai hakuri ladan sa babu adadi ladansa babu adadi Allah iba yake ya zuba mar kawai shi sa Allah yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wannan yayi kama da aya ta 97 ta suratul nahl man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min duk wanda yayi aikin kwarai namiji ko mace indai yana da imani to Allah yayi alkawari falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu bashi rayuwa mai dadi a duniya Allah ka samu dace da wannan sifa sai ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun za mu saka musu ladan aikin su sakayya mafi kyan abin da suka aikata saboda ka duk wanda ya aiki mai kyau a nan duniya ahsanallahu ilayhi fi dunya wal akhirah abinda Allah yake cewa in kayi mai kyau a duniya to Allah zai baka mai kyau a duniya kuma ya baka a lahira to duk wannan maganar fa karka manta ya shafi mai ikhlasi saboda duk maganar da muke akan ikhlasi ne saboda kai sai aya ta baya da Allah yace qul ya ibadallazina amanu sai yace ittaqu rabbakum ku kiyaye Allah saboda me duk wanda bai ikhlasi ba aikin banza ne aya ta gaba take nuna mana me Allah yace
qul inna ya'muru an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa amaru li amaku
Allah ya ce kul ka gaya musu inni umirtu an abudallah ni fa an umurce ni in bauta ma Allah wato kaga Allah yake ce ma annabi ka gaya musu wato annabi ya gaya mana shi kansa Allah ya mar umurni ya bauta ma Allah wace irin bauta mukhlisan lahuddin mai tsarkake addini ga Allah saboda haka idan annabi za a ce sai yayi ikhlasi to ya kake gani game da mu shi yasa Allah ya ce ka gaya wa musu ni kaina umarni da Allah ya min shine ibadar da zan yi wannan ibada fa dole ne in kasance mukhlisan ina mai tsarkakewa lahuddin ina mai tsarkake addini ga Allah subhanahu wa ta'ala wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma Allah ya umarce ni in kasance ni ne na farkon musulmai me Allah ya ce masa a gaba Allah ya ce kul ka gaya musu inni akhafu ina tsoro in asaitu rabbi idan na saba ma Allah mahaliccina ina tsoron azaba yawmin azim azabar wani yini mai girma kaga shi kansa manzon Allah yana tsoron haduwar shi da Allah shi kansa manzon Allah babu shakka alqur'ani ya tabbatar mana annabi ya isa da sakon Allah kuma ya dace da yardan Allah amma duk da haka sai Allah ya ce ka gaya musu ni kaina in na saba ma Allah to ina tsoron azabar rana mai girma me yake nuna maka wallahi da annabi zai saba ma Allah Allah ba zai bar shi ba sai da Allah ya ce ka gaya musu ni kaina ina tsoro in asaitu rabbi idan na saba ma Allah azaba yawmin azim akwai wata azabar yini mai girma a kaina saboda haka annabi ya zama abin misali gare mu idan Allah zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu azaba mai girma tana iya samun ka don ka saba ma Allah kaga wannan yana nuna babu imani da zaka samu babu darajar walittaka da zaka samu mai baka garantin tsira a ranar kiyama babu shi amma magana ce akan ikhlasi saboda haka yasa tun daga farkon surar nan da Allah ya dan yi magana sai ya kawo ikhlasi ya kawo misali ya kawo ikhlasi nan ma ya gaya mana darajar manzon Allah duk da haka sai ya sake ce mar mene
qul la a'budu mukhlishan lahu dinin fa'budu ma shi'tum min duni qul inna khasirin lamma khasiru
Sai Allah ya sake dawowa kan ikhlasi qulillahi a'bud ka gaya musu Allah nake bauta kuma ba bautar kadai ba mukhlishan lahu dini mai kokarin tsarkake addini na ga Allah saboda kai sa ibadar mai ikhlasi ba ta kama da ibadar mara ikhlasi idan kai dace aka samu ikhlasi ga al'amarinka to magana ta kare abinda ke gwada maka darajar ikhlasi hadisin Abdullah ibn Amr shi ma wannan hadisi mun sha jinsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada misali wani misali mai kama hankali inna allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah manzo Allah yace idan aka tashi a filin hisabi Allah zai ciro mutun daya daga cikin al'ummarsa al'ummar annabi Muhammad yumayyizu wa yaqtar sai an zaba daga cikin al'ummar annabi Muhammad za a zabo mutun daya ana mammatsar da mutane a zaro shi shine yukhallas za a tsamo shi daga gayyam taron jama'a fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan sai ai tawarware mar wasu manyan takardu wanda nade su aka yi har guda 99 dari ba daya ai tawarware littafin kasan zamanin da suna nade littafi sai anan nade shi to sai a warware wannan littafin manzon Allah ya ce kullu sijillin mislu maddil basari kowace takarda iya ganin dan adam ne nisan ta tsawanta tsawanta iya ganinka saboda kada tsawanta da fadinta duk daya ne miqdaru ma yantadu ilaihi basarul insan da tsawon littafin da fadin littafin daya ne kuma iya ganinka sai da aka samu littafan nan guda 101 ba abin da ke cikin waɗannan littafai 101 banda aikin zunubi zunubi ne a cike a makare summa yaqul sai Allah ya ce mar atunkiru min hadha shay'an ko akwai wani abu da zaka musanta cikin waɗannan takardu 101 azalamaka katabati alhafizun kana ganin mala'iku da nasa su rubuta ayyukanka masu tsaron aikinka ko sun zalunce ka fa yaqulu zai ce la ya rabbi wallahi ba su zalunce ni ba duk wannan abin da ke rubuce nayi zai gaya ba Allah fa yaqulu sai Allah ya ce mar afalaka udhrun ko kana da hanzari saboda adalcin Allah fi ma fa'alta min kaunihi sahwan aw khata'an aw jahlan aw nahwa zalika idan an ce hanzari ai akwai uzuri na dan adam domin akwai aikin da in kai shi Allah ba zai rubuta ma zunubi ba misali idan ka aikata abu da jahilci baka sani ba Allah ba zai kama dan adam akan abin da ya aikata bai san laifi ne ba za haka nan in kai abu da kuskure akwai wanda zai saba ma Allah da kuskure Allah ba zai kama ka ba da kuma abin da zaka yi shi a hali na jahilci ko a tilasta ka Allah ba zai kama ka ba saboda haka in wani ya tilasta ka ka aikata zunubi zunubin yana kan shi kai baka da laifi ko daya shi yasa ake cewa da a ce wasu za su tilasta mutum sai ya ci tuwo da rana da azumi to ya ci tuwon in ya tashi kuma ya karasa azuminsa sannan Allah zai bashi lada to amma kada ce in ya gama ci sai ya nemi ruwa daidai gwargwadon inda aka tilasta shi nan zai tsaya da shi yasa Allah ya ce ko kana da hanzari hanzarinka shine nayi wannan zunubin a kuskure nayi amantuwa nayi an tilasta ni fa yaqulu la yace babu ya rabbi duk abin da aka yi nan da gangan nayi zai gaya ma Allah fa yaqulu bala sai Allah ya ce haka ne inna laka indana hasana akwai dai abu ɗaya mai kyau da ka taba yi mun aje maka shi wannan riwaya ta al-Imam Ibn Majah ثم يقول الله زي ce masa alaka an zalika hasana duk wadannan litafan naka dari ba daya duk zunubi ne ko kana da wani abu mai kyau da kai guda daya a rayuwarka a dan duba wanda shike gwada maka rahamar Allah tarin jayi fushin sa bayan fatakar dan gaba daya ba komai sai sharri Allah yake tambayan sa alaka an zalika hasana ko kana da wani abu mai kyau guda daya da kai a duniya fayhabur rajul wannan mutumin zai ji tsoro sai ya ce la babu wani abu mai kyau da nayi ya riga ya sallama wuta kawai zai tafi sai Allah ya ce bala a inna laka indana hasanatin kana da wasu abubuwa masu kyau da kai a gurin mu ko mun adana fa innahu la zulma alayka alyawm ba za a cuce ka ba saboda ka duk abin da kai mai kyau sai an fito da shi fa takhruju bi taqa manzon Allah ya ce sai wani kati ya fito katin nan a zamanin da shi ake cewa albitaka a yanzu shi ake cewa complimentary irin wannan mutum zaka ga ya rubuta ko addressin sa ko wani abu ya sa aljihu in ya ga wani ya bashi wannan shine albitaka haka katin yake ba abin da yake jikin katin illa kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine a jikin katin a rubuce shi kadai to kaga waɗancan takardu 101 duk wanda ka duba tsawon ganin dan adam sharri na cike ga kati daya mai kalmar shahada fa yaqulu sai Allah ya ce uhdur ma waznaka bani nauyinka Allah ke gaya ma wannan kati ka bani nauyinka sai mutumin ya bude baki ya ce ya rabbi ما هذه البطاقة ما هذه السجلات هبا يا الله يا ذا أود نوين كاتي دن أرمي دهم اللي تفنن الربا دايا تشيسا إذا من يوان زنبي دومي دوم تمين دزي جايا يا دا الله با متمين كليكي باني تو أما ديكي أكوي رحمة الله ينا تنبين الله يا ذا أود نوين كاتي أتي أنقود أشد نوين تكدو الربا دايا ما هذه السجلات sai Allah ya sake cewa innaka la tuzlamu ai kai ba za a cuce ka ba Allah mai hakuri ne manzon Allah ya ce fatu da usjillatu fi kaffa sai a dauki waɗannan takaddu 101 a dora a hannun su keli guda wal bitaqatu fi kaffa a dora katin nan guda daya a hannun su keli guda manzon Allah ya ce fatashatis sijillatu sai ga takaddun nan 101 sun tado sama sun tado sama saboda sun yi sako-sako ba su ma da nauyi wa saqulatil bitaqa wannan katin yayi nauyi yarin jayi waɗannan takaddu 101 shine annabi a ƙarshe sai yayi somari manzon Allah sai ya ce fala yasqulu ma'a ismillahi shay'un duk abinda za a gwada nauyinsa da sunan Allah to wallahi bai da nauyi in dai za a sa sunan Allah a ce za a gwada nauyi to ya za a yi wani abu ya rinjaye nauyin sunan Allah tabaraka wataala amma idan ka dubi sharhin da malamai suka yi kai za ka dauka ai duk wanda ya mutu da kalmar shahada zai wuce aljanna ko mai zunubin sa shine abin da hadisin ne yake karantar da mu ba shakka hadisin ya inganta yana sahihu ibnu maja hadisin 3469 yana silsilatu sahiha hadisin 135 amma abinda bamu gane ba shine wannan katin na kalmar shahada ba kowane mutum ne yake da irin wannan katin a ranar tashin kiyama ba wannan katin na musamman ne me yasa ya zama na musamman saboda akwai ikhlasi a jikin shi ai ba kowaye zai tafi lahira dan duk kowaye to misali ai akwai musulmai da suke mutuwa kuma fasikai ne mutum ne ya cuce mutane ya mutu musulmi ne kuma ko yayi zinace yayi ha'inci yayi shaye-shaye ya mutu to ai kaga tun da ya mutu yana musulmi yana da kalmar shahada to ai ba kowaye zai wuce aljanna daga filin hisabi alhali yana da tarin zunubi ba wani sai an kai shi wuta an kona daga baya fito to amma shi wannan mutumin kaga wutar ma bai shiga ba ya wuce aljanna saboda me ikhlasi dake tare da wannan kalmar shahada zaka ga wannan sharhin da Ibn Taymiyyah yayi ma wannan hadisin al-Itami min haji sunnatin nabawiyya yana mujallal na farko shafin 218 yace saboda kai sa ka daina duba mutane da hali daya kar ka dauka duk mutane halin su daya ne daraja su daya ce a wurin Allah ba daya bane yana cewa qad yaf'aluhu al-insanu ala wajhin yakmulu fihi ikhlasuhu wa ubudiyyatuhu lillah fayaghfiru Allahu lahu bihi al-kaba'ir akwai aiki daya da zaka yi idan akwai ikhlasi a dalilin ikhlasin sai Allah ya gafarta ma duk zunubanka har al-kaba'ir saboda haka da kaje ana cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'ati ai ba kanana kade bane akwai shi ikhlasi yana goge babban zunubi komai girman sa idan aka same ka da ikhlasi to Allah yana sanya albarka shi yasa ya bada misali da wannan labarin da aka kawo kuma zaka gaje a litafin tuhfatul ahwazi sharhin da aka yi ma sunan tirmizi saboda wannan hadisin yana sunan tirmizi babu abin da ke sa aikin mutum ya rinjaya kamar ikhlas ibn al-qayyim al-jawziya shi ma ya sharhi akan sa a litafin madarijus salikin yana mujallal na farko shafi na 331 har zuwa shafin 332 yace ta'ammal hadis al-bitaqa kalura da wannan hadisi labari da aka samu game da wannan kati allati tuba'u fi kaffa a dauki kati a dora a hannun skeli guda wa yuqabiluha 99 sijilla a gefe guda a kawo littafai 101 takardu a dora su kullu sijillin minha maddul basar kowace warka iya ganin dan adam amma duk da haka fa tasqulul bitaqa sai ga wannan kati yayi nauyi wa tatishu sijillatu wadannan warkoki su kuma sun taso sama idan haka ya tabbata me yake karantar da kai mutum ne ana filin hisabi dama za a gwada ayyukan mutane ana gwadawa sai ya zama alhairin sa ya rinjayi sharrin sa abinda annabi ke karantar da mu shine fala yu'azzab ba za a mar azaba ba saboda dama duk mutumin da alkhairin sa ya rinjayi sharrin sa a filin hisabi to wannan ba zai shiga wuta ba in ka ji an ce mutum ya shiga wuta sharrin sa ya rinjayi alkhairin sa shine bayan ya faɗi wannan sai ya ce to wa ma'lumun anna kullu muwahhidin lahu mislu hadhihi albitaqa ibn al-qayyim al-jawziya ya ce abinda zaka lura duk musulmi yana da wannan katin saboda in dai ka taba furta kalmar shahada to wannan katin kana da ita wa kasirun minhum amma kuma da yawa musulmai yadkhulun nar bi dhunubi za su shiga wuta da yawa musulmai za su shiga wuta saboda laifin da suka yi ma Allah wasu lokacin da za a ketar sirati su fada kuma kaga suna da wannan katin katin bai amfane su ba sai ce to meye sirri lakinna sirra alladhi taqala bi taqati zalika ar-rajul sirrin da yasa katin wannan mutumin na kalmar shahada ya rinjayi takardun aikin sa 101 wa tashat li ajalihi sijillatu lamma lam yahsul li ghairihi shine abinda ba a samu ga wasu mutane ba min arbabil bitaqati wadanda suna da irin wannan katunan in faradat bitaqatuhu bisqali bisqali warzana sai zama shi wannan mutumin katin sa ya kadaita ya zama yana da nauyi ya zama mai albarka mai karfi abinda ya kawo haka shine tsarkakan zuciya saboda haka yasa idan mutum yayi ibada sa da ikhlasi abinda malamai suke cewa kayi kokari a samu koda ibadar guda ɗaya ce a dalilin ta zaka tsira a ranar tashin kiyama saboda Allah baya raina aikin bawa kaga shine ma'anan fa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu shi wannan mutumin yayi alkhairi gurgudan kwayan zarra kuma ya ga amfanin sa Allah ka sa mu dace da ikhlasi me Allah yace a gaba yace fa abudu ma shi'tu Allah yace ka gaya musu Allah ke gaya ma annabi Muhammad qulillahi a'budu mukhlishan lahu dini ni dai Allah nake bauta ina mai tsarkake masa addini na fa abudu ma shi'tu ku je ku bauta ma abinda kuka ga dama min dunihi wanda ba Allah ba wannan kamar kalubale ne ni Allah nake bauta kuma ina ikhlasi ku kuma ku je ku bauta ma abinda kuka ga dama wanda ba Allah ba amma ka gaya musu kul innal khasirina masu hasara su ne alladhina khasiru anfusahum wadanda sun yi hasaran rayukansu wa ahlihim da iyalansu yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama babu shakka wannan ita ce hasara mafi girma saboda kai sa Allah ya ce ala zalika huwal khusranul mubin ku sani wannan ita ce hasara mafi bayyana domin babu asara kamar dan adam ya tashi a lahira ya rasa matarsa ya rasa ƴaƴansa ya rasa iyaye makoma wuta ce Allah ka tare mu me Allah yake ya gaya mana lahum min fawqihim dhulal minan nar Allah yace a saman su akwai inuwoyi na wuta inuwar wuta wa min tahtihim dhulal a karkashin su nan ma akwai inuwoyin wuta sai ka ce inuwa sama da ƙasa kware kuwa jahannama kenan to da ka ba a suranta ta da duniya karara abinda Allah ya faɗa kenan dhulalun min fawqihim wa dhulalun min tahtihim kaga kenan ta saman su akwai inuwa na wuta wa min tahtihim dhulal ta ƙasan su akwai inuwa ta wuta abinda malama suke cewa saboda ita wuta ba hawa ɗaya bane wuta rami 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 ne saboda kai idan aka ce ta ƙasa ma akwai inuwar wuta ai saboda ƙasar kama wani ke cikin azaba zalika shine Allah ya ce abinda yasa ya faɗi wannan yukhawwifu billahu bihi ibadahu Allah yana tsoratar da bayinsa ne da irin wannan bayani Allah ka samu ji tsore ya ibadi fattaqun ya ku bayina ku kiyaye ni inji Allah kaga yana kira ya ibadi fattaqun ya ku bayina ku kiyaye ni saboda Allah shi ya san irin azabar da ya tanadi ga dan adam ya sani saboda haka Allah yake tausaya mana yake jan hankulanmu mu tuba mu gyara ayyukan mu kafin mu hadu da shi saboda damar da Allah ya baka iyakan duniyan nan ne ayin ka dubi a duniyan nan Allah ya baka cikakkiyar dama har ma mutum yana ganin ma ba Allah din saboda duk abin da zaka yi Allah bai ce bari ba zai ce ka bari ba shi yasa nan ka da yake cewa fa abudu ma shi itum ku aikata abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basirun Allah yana gani abin da kuke yi yana gani yana ji amma ba zai maka magana ba saboda haka zaka kashe ka kwace dukiyar mutane kai zalincin da duk zaka yi kana ganin Allah bai ganin ka ya kyale ka ranar da zaka ganshi baka da excuse shi yasa Allah yake cewa ya ibadi fattaqun ya ku bayina ku yi kokarin kiyaye ni Allah ka samu ya kiyaye shi sai yace
wallahina
wallazina ijtanabu taguta wadanda suka nisanci taguti shedan kenan dan yana daga cikin sunayen shedan at-tagut in ka dubi majmu'u fatawa mujallad 27 shafin 151 at-tagutu ash-shaytanu hakanan kuma akan kira at-tagut a qur'ani ma'anarta al-wathan gunki gunki ma ana kiran shi taguti ana kiran shedan taguti to asali kalmar at-tagut anan tana nufin shedan ne ba maganan gunki bane shedan kuwa na aljani kaga kenan bokanci da ake yi Allah ya ce wanda ya nisanci bokanci bai yi ba wa anabu ila Allah ya koma yadda rayuwarsa ga Allah sai Allah ya ce lahumul bushra suna da wata bishara suna da kyakkyawar bishara ta samun aljanna sai Allah ya ce ma annabi fa bashir ibadi kayi ma bayina bushara a zamanin jahiliya akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda ya bada labari dan akwai wanda ya tambayi Jabir yace ya kai Jabir alqur'ani ya ce mana akwai wani abu at-tagutu menene ake nufi da at-tagut sai Jabir yace ai tagut shedan ne aljani ne aljanu ne wadannan mutanen jahiliya suke amfani da su ta wajen hukunci kanu ya tahakamuna ilaiha saboda haka kowace kabila tana da boka tana da wani matsafi wanda yake da aljani sai Jabir ya ce kana fi juhaina wahidun kabilar juhaina tana da guda aslan suna da guda wa fi kulli hayyin wahidun duk wata unguwa akwai boka guda kohanun yanzu alaiha shaytan saboda haka waɗannan bokayi aljanu suke saukowa gare su to waɗannan bokayi su ne alƙalai a zamanin da idan rigima ta kaure kamar yadda ka san a yanzu zaka je kotu a zamanin jahiliya sai a je wurin boka boka shi zai warware al'amarin to shine Allah yake cewa wanda ya rabu da zuwa gun boka ya gamsu da hukuncin Allah to a masa albishir ai in ka lura har yanzu akwai musulman da ba su rabu da wannan al'adar ba bai yadda a masata ba saboda haka sai an gano barawo kuma duk abin da za a yi a gano barawo shirka ne duk abin da za a yi don a gano barawo shirka ce kafirci ne saboda kana kokarin sanin me gaibu duk wanda zai yi kokarin nemo sanin gaibu to babu shakka ya fita musulunci kuma dan tsabar ribatar shedan har da alqur'ani ma suna yi saboda haka za a ce maka za a zagaye qur'ani sai an gano barawo duk kafirci ne Allah ka tsare mu don mutumin da ya mutu yana wannan wallahi ba zai kai labari ba idan an maka sata Allah ya fi kowa sanin barawo idan baka da hanya gano barawo ka bar mu Allah zai maka magane shi amma ka ce sai an gano barawo to irin ta ne ba za a gane barawon ba a bata ma al'amarin addini sai an gano barawo sai kai ka gamu da wani boka ba mamaki ma dan koyo ne saboda ka bokan sai ya ce ai ina ce akwai bako a gidanka ce eh an yi bako kware ko to ai shine shi bokan bai san bakon sarkinka ne ba kaga aiki ya baci kara aya ta gaba muji الذين يستمعون القول dan a baya Allah ya ce kai wa bayina albishir fabashir ibadi Allah ya ce ma annabi yayi ma bayinsa albishir to su waye bayin Allah sai ya fassara su alladhina yastami'una alqawla wa anna suke jin magana fayattabi'una ahsanahu sai su bi mafi kyawun magana kaga yana gwada alaman shari'an Allah ga dan adam zaka ga yana auna komai da hankalinsa alamar bacewa ga dan adam zaka ga yana bin ra'ayi ba tare da ya auna da hankalinsa ba shi dai zai bi ra'ayi koda kuwa halaka ce amma idan mutum akwai alamar shari'a tare da shi zaka ga yana auna abubuwa idan ana wani shirme to sai yayi tambaya me ye dalilin wannan abin duk wanda zai bincike to zai samu shari'ar Allah shi yasa Allah ya ce ulaika alladhina hadahumullah waɗannan su ne mutanen da Allah ya shiryar da su wa ula'ika hum ulul albabi kuma waɗannan su ne masu hankula al-Imam al-Qurtubi ya ce husnul istima'i don mutumin da kaga yana da kyakkyawan sauraro zai saurari mutum ya ji bayaninsa kuma basirarsa za ta bashi ya iya gane abin da ya dace da gaskiya kama yajibu yani kad madaha Allahu alai saboda ka Allah yayi yana yabo gare shi karka yadda ka zama inna ridiki shine kawai da zaran ga wata aqida ta fito sai ka ruga baka aunawa da hankali ba daidai bane saboda hankalin mutum ba zai ma kyale ka ka bi bata ba inda zaka bi hankalinka kurum zaka gane shari'ar Allah abinda manzon Allah yake faɗa cikin hadisi saboda haka yasa idan an kira ka mu aqidan mu ga kaza ka auna da hankali in ka auna da hankali in dai kana cikin waɗanda Allah ya datar da shari'a zaka bi shari'ar Allah wannan yazo a suratul isra Allah yake cewa nahnu a'lamu bima yastami'una bihi إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا زاكا كافري سنا سورارنك يا كاي محمد sai Allah ya ce wannan sauraro da suke maka ba sauraron kwarai bane mu mun san irin sauraron da suke maka saboda ka idan mutum ba mutumin kwarai bane wa'azi idan yana sauraro hankalinsa baya kan alherin wa'azin hankalinsa yana kan ina aka yi kuskure in dauka saboda bacewar da take tare da shi Allah ka tsare mu haka in ka dubi bayanin Muhammadu Aminu Shankiti littafin adwaul bayan yana mujallal na uku shafi na 17 yana cewa qaddalla istiqra'ul qur'anul azim wanda alqur'ani ya tabbatar mana shiriyar Allah ba ta samuwa sai ga mutumin da ya zamanto mai mai da hankali idan kana sauraro kana shi yasa Allah ke bada misalai a cikin alqur'ani saboda me mu yi amfani da hankalinmu idan zaka yi amfani da hankali zaka iya gane gaskiya shi kansa Allah yana tabbatar mana da abubuwa game da siffofinsa a cikin alqur'ani sai ya sa mu yi tunani misali a suratu yunus ya ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa yake azuta ku daga sama daga ƙasa amman yamlaku sam'a wal absara wa yamallaki ji da gani wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yake fitar da rayayye daga jikin matacce me yasa Allah yake wadannan tambayoyi saboda mu yi amfani da hankalinmu kaga ya gwada cewa duk mutumin da zai amfani da hankalinsa to da izinin Allah zai samu shiriyar Allah Allah ka samu dace da ita me Allah ya ce a gaba
afama haqqo alayya kadbatul azab afama
duk da haka Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba zai shiryu ba Allah ka saba mu bane afa man haqqa alaihi kalimatul azabi wanda kalmar azaba ta riga ta auku a kansa alkawarin azaba ta riga ta auku a kansa sai Allah ya ce afa anta tunqizu man fil nar yanzu kai da ka iya tserar da wanda Allah ya hukunta dawwamarsa a wuta annabi yana ceto daga wuta amma ba mutumin da zai dawwama a wutan ba shi yasa Allah ya kawo wannan afa anta tunqizu man fil nar kai zaka iya tserar da wanda zai dawwama a wuta sai ya ce lakinnal ladina taqaw
rabbuhum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allah
lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai wadanda suka kiyaye Allah mahaliccinsu idan kai kokarin kiyaye Allah a nan duniya bari na bari yana yi lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya Allah ya ce suna da wasu benaye a saman benayen ma akwai wasu benaye da aka gina kaga ya gode cewa ita aljanna a cikin ta akwai bene akwai manyan gini lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya tajri min tahtiha al-anharu sannan ƙoramuna gudana karkashin su rafuka ta ko ina wa'adallahi wannan alƙawari ne na Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawarin sa kuma ka dubi wani hadisin Abu Malik al-Ash'ari wanda ya dace da karatun da muke yi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati ghurafan cikin aljanna akwai wasu benaye wadannan benayen yura zahiruha min batiniha ana ganin waje ta ciki wa batinuha min zahiriha ana ganin ciki ta waje kamar to gini ne na glass a'addallahu Allah yayi tanadin wadannan benayen gawa sai annabi yace liman alanal kalama mutumin da yake faɗin magana mai daɗi wa at'ama ta'ama mutumin da yake ciyar da abinci wa taba'a siyama ya dinga bibiyan azumi babu fashi saboda kai sa wannan hadisin ke nuna daidai ne ka ringa azumin alhamis da litinin har ka mutu saboda manzon Allah yace taba as-siyama to idan mutum yana jera azumin nafila zai samu wannan aljanna sai Allah yace wa salla bil layli wan nasu niyam wanda ke tashi ya salla a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci zai samu wannan aljanna hadisin yana sahihul jami sagir hadisi da 2123 to sannan Allah madaukake ya tambaya alam tara anna Allah
ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
سي الله مدوكك يتي ألم ترى باكا غني أتنم مثالي الله يكي منا غمير دونيا كتا شغلت الدم alam tara baka gani anna allah anzala minas sama'i ma'an allah ya saukar da ruwa daga sama fasalakahu yanabi'a allah ya shigar da wannan ruwa mabubbuga fil ardi a cikin kasa adkhala zalika alma'a uyunan ruwan sama in ya sauka ba duka ke tafiya rafi ba akwai wanda kasa na tsotson sa sai ta rike shi saboda lokacin rani in ana bukata sai allah ya bayar inda ake duk ruwan da aka yi yana tafiya rafi in ka tona rijiya ba ka samu ruwa ba saboda aka yi sa Allah ya ce fasalakahu yanabi'a fil ardi a karkashin kasa Allah ya saka wannan ruwan ya shiga ya zauna saboda aka duk inda kake in kana bukatar ruwa in ka tona rijiya ko bohol to insha Allah za a samu thumma yukhriju bihi zar'an to sai Allah ya fitar da shuke-shuke ta dalilin wannan ruwa da Allah ya saukar mukhtalifan alwanuhu launukan shuke-shuken daban-daban thumma yahiju ana nan shuke-shuken gaba ɗaya sai kaga sun bushe fatarahu musfarran sai kaga da can idan ka dubi ƙasa sai kaga ta zama koriya amma yanzu in ka dube sai kaga ta zama fatsa-fatsa saboda komai ya bushe thumma yaj'aluhu hutama sai Allah ya maida shi ya zama karmami da in ka daga ido zaka hangi gona ce a kwance yanzu da rani in ka daga ido sai kaga babu komai sai karmami to wannan misalin da Allah ya bayar game da duniya wannan misali ya ishi mai hankali inna fi zalika ladhikra a cikin wannan akwai tunatarwa li ulil albabi ga masu hankula ya gwada maka ita duniya ba ta dawwama komai yawan abin da ka samu kuma duk dadin sa Allah zai karbe yana gwada maka cewa babu abin da ke dawwama a wannan duniya misalin wannan ayar ita ce aya ta 24 ta suratu yunusa innama masalul hayati dunya kaga anan ba a ce masalu ba illa dai kawai Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an amma a suratu nahl yunusa Allah ya ce innama masalul hayati dunya misalin duniya kama in anzalnahu minas sama'i فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام أن سوك الدروة قصة تتوصروا دا تتوصروا يزمن تو تافت الدشوكة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها لوكا تشند قصة تي كلية تاي أدو وزينا إنك دو بكوئنا سيكا أبن شعوة wani wurin zaka ga fulawa ke fitowa wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha saboda ka mutane na ganin a to wannan mun samu iko kamar kana ganin duniyar ka samu kanta to a lokacin ne Allah ya ce ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil amsi a cikin dare Allah yana iya kife ƙasa in ka taho kaga ƙasar sai ka ce anya ko wannan ita ce ko a jiya saboda a cikin lokaci takaitacce Allah kan kife ƙasa wato ya halaka mutane Allah ya ce ka Allah mutagna bil ansa kamar jiya babu ita kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun, kamar haka muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke tunani. Allah ka samu na cikin su. Allah subhanahu wataala ka gafarta mana kurakuran mu, Allah ka karbi ibadan mu, Allah ka inganta imanin mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'arana ala man zalamana wansurna ala man aadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.